بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
ورحمة الله masu sauraron mu a yau muna yammacin 29 yau muna talata 29 ga watan Ramadana hijira na da shekara 1442 wanda yayi daidai da 11 ga watan Mayu miladiya shekara ta 2021. A yau insha Allah muna dauke da muku da wani shiri mai muhimmanci wanda ya shafi hunce-huncen zakar fir da kai da kuma sallar Idi. A cikin shirin namu muna tare da bakon malaminmu a Sheikh Bashir Lawal Muhammad wanda shine director na makarantar Ma'ahad Ulumuddin al-Islami dake tudun jukun Zaria kuma director na Markaz Al-Wa'i al-Islami ita ma dake tudun jukun Zaria. Ni mai gabatarwa Abu Jafar Yusuf Lawal Yusuf. Kamar yadda muka sani azumi yana ta mana bankwana kuma muna fuskantar sallah. Saboda haka insha Allah a cikin shirin namu zamu ji abubuwa da abubuwan da suka shafi sallah, hukuncen sallah da kuma zakatul fitr. Alagafar Samalin barka da zuwa. To alagafar Samalin, abu na farko zamu so mu ji abin da ya shafi zakatul fitr, ma'ana zakar fitr da kai, ma'anarta, sannan kuma da lokacin da ake fara ta da kuma hukuncinta.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وما سسوغاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma su zama karɓaɓɓu. Muna tawassuli, muna kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna roƙonsa ya sa mu cikin bayinsa waɗanda ya ƴanta a cikin wannan wata mai alfarma. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba don halinmu ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana kurakurai da tuba-tubai da muka samu a cikin wannan wata mai alfarma. Bayan haka tambayar da aka yi a game da zakat fitr da kai, wataƙila dalilin da ya sa Malam Yusuf ya tambaya kan zakatul fitr ɗin, domin ƙila tana gabatar sallar Idi, domin ana gabatar da ita kafin a tafi sallar Idi, shi ya sa ya fara yin tambaya a kanta. Ita dai zakatul fitr zakka ce ko sadaka ce da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya farlanta ta ga al'ummarsa, kuma tana da alaka da gama azumi. Idan aka zo ƙarshen azumi, to ana ba da ita. Zakka ce ba ta zakka irin ta dukiya da ake fitarwa ba, ta dabbobi ko kuma ta dukiya ko kuma ta hatsi da ake yi a lokacin da aka yi noma ko ta kayan kasuwanci. A zakka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ta a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam ga kowane musulmi, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin sayyiduna Abdullahi dan Umar wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Sayyiduna Abdullahi dan Umar yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakat fitr da kai ga kowane musulmi, namiji da mace, yaro da babba, da ko bawa, kuma ana fitar da sa'i ɗaya ne na dabino ko kuma sa'i ɗaya ne na cikwi ko sa'i ɗaya na zabibi ko sa'i ɗaya na kowane irin nau'in abinci. Wannan a taƙaice ita ce zakatul fitr da ma'anarta da abin da ta ƙunsa wanda ake yi. Kenan ana fitar da zakatul fitr ne ga dukkan abincin da mutanen gari suka fi ci, kamar yadda malamanmu na fiqh suke bayani, suke cewa ghalibu qutil balad, wato mafi rinjayen abin da mutanen gari suka fi ci, to daga cikinsa ake fitarwa. Sannan ana fitarwa kowanne daga cikin jinsin mutanen da aka ambata. Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu ma da ya tashi ya faɗi kowanne jinsi da kishiyarsa, namiji, mace, yaro, babba, bawa ko da. Kenan ana fitar mai da musulmi ne shi kadai ake fitar mawa, wanda ya yadda da Allah subhanahu wata'ala a matsayin abun bauta, kuma ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon da Allah ya aiko, sannan kuma ya yadda addinin musulunci shine addinin da ya wajaba a bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi. Wannan a takaice kenan. Na'am.
Shin Alhaji Usmana, akwai lokacin da shari'a ta yakance ne daga lokacin da ake fara fitarwa zuwa kuma lokacin da ake gama fitarwa?
To lokaci dai wanda ake fitarwa na ƙarshe, bari mu faru da ƙarshen, shine lokacin kafin a fita idi. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce, man addaha qabla as-salati fa hiya sadaqatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati falaysat bi zakati al-fitr wa innama hiya sadaqatun min as-sadaqati. Duk mutumin da ya fitar da zakatin da kai kafin a fita sallar idi a ranar idi, to ya bada zakka. Zakka ce da ake sa rai insha Allah, Allah ya ansa a matsayin zakatin fitr. Amma wanda ya jinkiri bai bada ba ka fita idi, to zai bada ta, amma kuma in ya bada ta ba sunanta zakatin fitr ba, sunanta zakatin da kai ba, ba sunanta zakkar kono ba. A'a, zakka sadaka ce daga cikin sadakoki da dan adam ya saba yi. Kamar yanzu misali, mutum ya ga wani mabukaci ya dauki wani abu ya bashi, to wannan bata wuce haka ba. Amma ita zakatul fitr take nan, tana da wani matsayi na musamman a cikin shari'ar musulunci. Wannan lokacin ta na ƙarshe kenan. Me yasa muka faɗi lokacin ta na ƙarshe? Saboda shine mafi yawanci lokacin da mutane suka saba da shi, kuma suka saba fitarwa. Amma dai malaman mu, Allah ya saka musu da alkhairi, tun daga cikin sahabbai kaman sayyiduna Abdullah ibn Umar, yana ganin babu laifi za a iya fitar da ita kwanaki uku ko kwanaki biyu kafin sallah. A cikin wannan akwai fa'ida kuma da hikima. Misali, da yawan mutanen mu sukan fitar da hatsi wanda ke buƙatar sai an sarrafa shi, sai an sarrafa shi. Misali, kaman masara da dawa. In ka ba mutum masara ko ka ba shi dawa ranar sallah, to me zai yi da ita? Za a tafi masallacin idi, kuma ba yi da wani abun da za a ci a gidansa, kuma ka ba shi lokacin da za a fita idi. Yaushe ake da lokacin da za a sarfa? Yaushe ake da lokacin da kila jiƙawa za a yi waina ake son a yi? Misali, domin waina tana daga cikin abun da mata da yawa a irin yankinmu na arewa, musamman garinmu na Zariya, suke sa shi a matsayin wani abinci da ake ganin shi na marmar ko baƙo da ake gabatar da mai azumi ko kuma mai ziyara idan ya zo ziyara da sallah. To in ka ba shi dawa ya kai gidansa, ko ka ba shi masara ya kai gidansa, me zai yi da ita a ranar? Amma in ita Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da ita, sai ka fitar da ita kuma kafin kwanaki biyu ko kwanaki uku. Yau muna 29, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, kamar yadda ka gabatar. To kila da yau za a ba mutum masara, yana da yadda zai iya yi da ita. Yana iya zai yi da ita. Muna tsammanin a ga wata yau, gobe a tashi da sallah. In ko ba a gani ba, za mu cika azumi 30, sai ranar Alhamis mu tashi da sallah insha Allahu ta'ala. To in ka ba mutum masara a yau 29, gobe 30 ba a ga wata ba misali. In kuma an gan shi dai still dai an dai bashi, zai iya sarrafa ta. To shi yasa wannan fikihun yake da muhimmanci matuƙa sosai, kuma fatawa ce wacce take mai ƙarfi, fatawa ce ta sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba ma shi kaɗai ba, akwai wasu sahabban da suke da irin wannan fahimtar, suna ganin za a iya fitar da zakatul fitr kafin kwanaki biyu da sallah ko kuma kwanaki uku da sallah. A takaice dai kenan, za a iya fitar da zakatul fitr da kai ko zakkar kuno, kamar yadda ake faɗi a wasu ɓangarori na arewacin ƙasar nan, daga ana tsohon kwana uku ko kwanaki biyu ko kwana ɗaya da sallah idi. Ƙarshen lokacinta a fitar kafin a tafi idi. Kada mutum ya sakacin da bai fitar ba kafin idi, shi ne wannan. Ina jin a cikin tambayar da aka yi a baya, kamar an yi tambaya kan hukunci, kaman ban faɗa ba.
Na'am.
Hukuncin ta hukunci ne na farilla, duk da cin bayani na da kuma hadisin Sayyidina Abdullah ibn Umar da na ambata, ya ce faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitr ko zakatal fitr. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr ko sadaqatal fitr. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farillanta zakat fitr da kai, ashe ita farilla ce. In an ce farilla, ka'ida ita ce abinda idan kai za a baka lada, in kuma baka yi ba Allah ta'ala zai iya kama ka da alhaki da zunubi, shi ne ake ce masa. Ko kuma abinda shari'a ta umarni da a yi shi kuma ta ƙarfafi umarnin ta ce tilasi. So daga hukuncin zakatul fitr a taƙaice shi ne wajibi, amma game ga duk mutumin da ya kasance yana da iko. Malamai suka ce mai iko ya zama mutum yana da abincin cin wannan yinin, to duk abinda ya ɗori daga wannan to zai fitar da zakatul fitr da shi, domin a ranar so ake gidansa a ci, sannan kuma wasu ma su ci.
Na'am. Allah ya saka da alkhairi malam. Kafin mu je gaba ta gaba, masu sauraro za su san shin ko akwai wasu manufofi da ta sa shari'a ta shar'anta wannan zakatul fitr.
To Allah subhanahu wata'ala daga cikin sunayensa akwai hakim, wato mai hikima.
Na'am.
Duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na hukunce-hukunce ga bayinsa, to tabbas akwai hikima a cikin wannan, akwai kuma manufofi. Manufa wato abin da ake son a cimmawa ko a samu bayan an gabatar da aiki. To zakatul fitr da kai tana da fa'idoji, tana da kuma hikimomi, tana da kuma manufofi da shari'ar musulunci suka sa ta sa a yi don su. Akwai fa'ida ko kuma manufa ta shi mutumin da zai fitar da zakka. Daga cikin manufar akwai manufa babba, ita ce cire ma mutum ruwa da gyashi. Wannan babbar manufa ce, domin duk mutumin da zai iya fidda wani abu nasa ya mallaka ma wani, to tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya cire masa ruwa ko ya cire masa gyashi ko ya cire masa sandukiya. Wanda Allah ya yabi masu haka ya ce man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, duk waɗanda aka warkar da shi aka kare shi daga ruwa kansa da bala'in san dukiya ta sa, to hakika waɗanda aka yi ma wannan tagomashi din su ne waɗanda za su samu babbar rabo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan manufa kenan ta ƙashin mutum ta farko, kuma babban manufa. Manufa ta biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ta cewa tuhuratan lissa'imi min ar-rafasi wal lagwi. Zakatul fitr tana zama wankewa da tsaftacewa ga mutum, shi wanda ya yi azumin kuma ya fitar da zakat fitr da kai, a game da tuba-tubai da kurakurai da 'yan yasassun maganganu da yasassun ayyuka da 'yan kallace-kallacen da ba su kamata ba mutum ya yi su a cikin Ramadan. To Allah ta'ala zai yi amfani da zakat fitr da kai da mutum ya yi, ya goge masa waɗannan matsaloli da ya samu da waɗannan damuwoyi da ya samu a cikin azumin watan Ramadan. To wannan manufar da ta shafi mutum kenan shi a ƙarƙashin kansa. Sannan kuma akwai manufa ta zamantakewa ta al'umma gabaki ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'matan lil masakin, shi yadda miskinai. Akwai hadisi, duk da malaman hadisi wasu suna raunana shi, hadisin da ke cewa ku wadatar da su daga barin yin tambaya a wannan yini, ku wadatar da su daga yin tambaya ko roƙo ko bara a wannan yanayin. Ba a fatan ranar sallah a wayi gari wani bai samu abin da zai ci ba, ko wani bai da abin da zai ci da iyalansa. So ake ranar kamar yadda Bahaushe yake cewa ya zama waje-waje, ko ina ka bi ko ina ka shiga gidajen da zaka shiga da lunguna da loko-loko, ya kasance akwai wadata ta abinci a wannan ranar. To wannan tana ɗaya daga cikin manufofi manya-manya da shari'ar musulunci ta farlanta zakatul fitr. Sannan daga cikin manufa akwai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya yi ma mutum tagomashi babba na a ce gashi ya gama watan Ramadan lafiya, an yi azumi da shi, ya halarci wannan wata ne alfarma wanda Allah ta'ala fifita shi akan sauran watanni, ya saukar da littafinsa mai tsarki a cikinsa, ya ba da lailatul qadr a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka mai alfarma, kuma ya ambaci sunansa shi kadai tilo a cikin alqur'ani mai girma. To wannan godiya ce ga Allah. Kuma dama Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu cewa a ƙarshen Ramadan cewa a gode masa, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم سيتي ولعلكم تشكرون كتشك كرقم رمضان واتوكوانا كينا أزمي تشب تشب هو أشرين دتر كو تلاتن سننكم كجرم مع الله سبحانه وتعالى أجمدا شرية ديبا كتا مسلم شرية ديبا كتا القرآن شرية ديبا كتين أزمي sannan sai ce ana fatan kun yi haka kun gode ma Allah subhanahu wataala to daga cikin godiyar akwai ciyar da talakawa fitar da zakatul fitr zakafi da kai a wannan yanayi na'am
Allah ya saka da alkhairi malam wannan shine gaba na farko insha Allah za mu tafi gaba ta biyu wacce ita ce ta shafi sallar idi
idi ina ganin malamin na'am ba kai magana kan me ake ya ake fitarwa ba ko
na'am
me magana kan ya ake fitarwa ba wani adadi ake badawa
na'am
ko
na'am haka ne tabbata
ina ganin babu laifi ne magana kan wannan cewa me ake badawa domin sanin abinda za a bada shi ma wani kashin baya ne a cikin maganar ta domin mutun ya san hukuncin ta ya san manufar ta ya san yaushe ake fitarwa to ya kamata kuma a ji me ake fitarwa sannan kuma suwaye ake ba
na'am
to abinda ake fitarwa ana fitar da sa'i daya duk da na dan yi ishara a kansa a baya sa'i shine muddun nabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu mudun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya riga amfani da shi a Madina to shine za a fitar da shi kowane mutum za a fitar da guda hudu mai gida zai fara fitar ma da kansa
na'am
sannan ya fitar ma da matansa sannan ya fitar ma da ƴaƴansa ba mun ce wai dole sai an bi wannan tsarin bane misali ake bugawa amma dai zai fitar ma da kansa hudu misali yana da mata biyu yana da ƴaƴa guda takwas sannan ga kansa misali to zai fitar ma da kansa guda hudu sannan matansa su kuma zai fitar musu da guda takwas din da su biyu ne sannan sai ƴaƴansa guda takwas kowanne ɗaya shi kuma zai fitar masa da hudu hudu kicina sannan ana bada kamar yadda muka fadi galibu quti ahlil balad abinda mutane suka fice amma muna yin nasiha cewa mutane su ji tsoron Allah su bada shinkafa shinkafa ita ce galibu quti ahlil balad ita aka fice in kana cin shinkafa a gidanka to ka bada shinkafa abinda aka fi bukata kenan domin yadda ka faranta ma gidanka rai to haka ake san shi ma wanda zaka bashi ka faranta masa rai kuma an san tabbas shinkafa ta fi daraja shinkafa ta fi daɗi duk wannan ittifaki ne shinkafa a wannan zaman tana ɗaya daga cikin abincin duniya gabaki ɗaya domin ba wata ƙasar da Allah na tuba mutum zai sauka ba bai ga shinkafa ba to tana ɗaya daga cikin abincin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma albarka da ka mutane su bada ta ta fi daɗi kuma ita aka fi ci ko waina za a yi wainarta ta fi kyau wainarta ta fi daɗi kamar yadda mata suke faɗa to wannan kenan sannan kuma ana ba mu bukata duk wanda ka san yana da bukata to ana da bukatar ka bashi ka dauka ka bashi sannan karka muna nana ta karka bari sai an fita idi kafin a fita idi ake son ka bada ka ba duk wani mabukaci ana da bukata ka bashi sannan shi ma idan aka bashi ya fitar da abin da zai ci a yinin to shi ma kuma ta wajaba a kansa dan kada a je a ba mutum buhu guda ya ce to ai dama ba yi da shi jiya to yanzu Allah ta'ala ya bashi Bahaushe yana cewa wai dare dai Allah kan yi Bature to gashi nan yanzu Allah ya yi Balarabe ma Allah ya yi ba Bature ba to sai shi ma ya fitar bayan ya fitar da abincin da zai ci na yininsa to sai kuma ya fitar da shi ma zakatul fitr ya bada kaga dai wannan din yana cikin fa'idojin badawa da wuri domin aka ba mutum da wuri shi ma zai kintata ya duba ya duba ya duba ya fitar da abin da zai ci ranar sallar shikenan kuma sai ya ci ba shi ma kuma ya bada nasa insha Allahu ta'ala Allah shi taimake mu
amin amin to gaba ta bi insha Allahu ita ce batu akan sallar idi da farko za mu so mu ji mecece sallar idi da kuma hukuncin ta a shari'a
to sallar idi wata salla ce ita ma da ake yin ta tana cikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yini annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta ta a matsayin sunnar sa tana cikin salloli waɗanda ake yin su a shekara
daga tana cikin sallolin da musulmi zai yi su a shekara shi yasa zamu ga akan sata a cikin kitabus salati malaman mu sukan sata a cikin littafi al-daban fiqh da littafin sunna na hadisi to akan ambace ta ne a cikin kitabus salati da akan ware mata littafin ta a cikin kitabul salati al-idain bayan an yi bayani kan salatu al-jumu'a to ita ce sallar idi kuma ana yin ta ne raka'a biyu raka'a biyu ake yin ta a wannan yinin a takaice sallar idi kenan kuma kala biyu ce ai akwai sallar idi karama akwai sallar idi babba to shi yasa ake ce musu salatul idi ne ai to wannan takaice ita ce sallar idi
sai abin da ya shafi hukuncin ta
to hukuncin ta malamai suna tattaunawa akai amma abin da muke rinjayarwa shine sallar idi farilla ce sallar idi farilla ce malamai magabata da yawa akwai wanda suka bada wannan fatawa cewa sallar idi sallah ce ta farilla wajibi ne a yi ta in an ce farilla ba ana nufin daidai take da azhar ba amma dai farilla ce domin farilla ma ai hawa-hawa ce farilla hawa-hawa ce yanzu kamar yadda muka ce zakatul fitr farilla ce to ai ba dai take da zakar mutumin da yake da dukiya ba tana da bambanci da ita to sallar idi hukuncin ta farilla akwai malaman da suke cewa sunna ce mai karfi to in ka ce sunna ce mai karfi ko ka ce farilla ce dai makwabtan juna ne a mazhabin hanafiya su kuma suka ce wajibi in sun ce wajibi shine abin da shari'a ta umarni da yin sa tilas amma kuma ba a qur'ani aka gansa ba to kaga dai ana nan a waje daya so da sallar idi ba a bar wasa bace daga cikin hujjojin da suka tabbatar da ita farilla ce annabi sama ya lazumci yin ta tunda ya fara yin sallar idi ba wata sallar idi ta zo annabi sama bai yi ta ba sannan kuma na biyu ai ana rama ta idan mutum bai same ta ba yana rama ta sannan hatta mata a cikin gida da ba su samu tafiya idi ba su ma suna yi marasa lafiya a asibiti za a umarce su cewa su ma su yi sallar idi ai shi yasa malamai ma suke yawaita bayani akan yadda ake yin ta da kuma bambance-bambancen da ke tsakanta da yadda sallolin da muka saba yi musamman a bangaren kabbar bane to shi yasa so da ka takaice dai ba tare da an tsawaita ko an shiga tattaunawa da malamai suka yi akan hujjar wani da hujjar wani ba a takaice magana wacce take zababbiya ita ce sallar idi farilla ce saboda kada musulmai su sakaci da ita insha Allah
Allah ya saka da alkhairi man abu na gaba shine shin ko akwai hikimomi da manufofi da ita wannan sallah ta kunsa
kamar yadda muka faɗi ka'ida ce ta shari'a malaman mu na usulu suna cewa jami'u ahkamillahi ta'ala mu'allala duk hukuncin Allah gabaki ɗin su akwai dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi su to daga cikin manufofin sallar idi babba sallar idi akwai na farko musamman sallar idi karama akwai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kaman yadda can Allah ta'ala yake cewa wal tukmilu iddata wal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun to daga cikin manufofin akwai godiya Allah subhanahu wa ta'ala wanda godiya Allah subhanahu wa ta'ala da yawa daga cikin magabata sukan fassara in sun ce shukurullahi al-iman bihi an samu wannan fassara daga Ibn Abbas imani da Allah kuma an samu daga Ibn Mas'ud yana cewa al-imanu nisfan nisfun shukrun wa nisfun sabrun imani yana da fuka-fukai guda biyu fuka-fukan farko shine juriya in an jarrabe ka ka jure in ka shiga damuwa ka jure wajen yi ma Allah bauta ka jure wajen barin saba ma Allah subhanahu wataala sannan ɗayan bangaren kuma shi kuma shine shukr godiya ga Allah subhanahu wataala da gaba godiya da harshe godiya da zuciya godiya da abin da Allah subhanahu wataala ya maka ni'ima da shi to na farko kenan sannan na biyu daga cikin manufofin shari'ar musulunci shi a game da hukuncin hukunta mu da yin sallar idi akwai haduwa domin shine aljam'u sanawi ko kuma alijma'u sanawi shari'ar musulunci ta samu mu riƙa muna da alijma'ul yahudi muna haduwa kullun su biyar makwabci ya ga makwabcinsa idan ka ga baka ga makwabcinka ba za ka yi tambaya ina wani to za a hadu tun daga asubahi har zuwa sallar isha'i sannan sai aka ba mu wani kuma wata haduwa
wacce tafi wannan haduwar da muke ta kullun kullun ita kuma ita ce al-shima'ul usbu'i al-shima'ul usbu'i ita ce wadda ake yin ta ranar ita kuma ranar juma'a ranar juma'a ana yin ana haduwa a hadu domin sallar juma'a to sai kuma al-shima'us sanawi al-shima'us sanawi shi kuma sai aka samu marqai so biyu yayi a karamar sallah a lokacin da muka gama azumi wata ibada daga cikin manyan shikashikan musulunci sannan ni sallah babba a lokacin da aka yi aikin haji ita ma ko shi kuma ita ibada ita ma ibada aikin haji dai daga cikin shishikai shishike ne daga cikin shikashikan musulunci to akwai haduwa shi yasa a hadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance masallacin idi dai yake da shi a cikin rayuwarsa a masallan ana da masallatai da yawa na inda ake gabatar da salloli amma ranar idi to manzo Allah sama ya hudu ila aljubbanati ya kan fita bayan gari domin a hadu to wannan yana cikin babba daga cikin manyan manufofi na shari'ar musulunci shi yasa meeting ne meeting ne sannan kuma daga cikin manufofin akwai tunatar da mutane ababan da suka manta a kuma sanar da su ababan da ba su sani ba shi yasa a cikin wannan haduwa sai aka shar'anta bayan an yi sallah to kuma akwai huduba da liman sai a ciki akwai fa'ida ta karantarwa kenan fa'ida ta tunatarwa fa'ida ta ilmantarwa duk waɗannan suna cikin manyan fa'idoji da hikimomi da kuma manufofin da suka sa shari'ar musulunci ta samar da sallar idi a takaice kenan matuka wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi masu wurin wannan bayanai kenan muka saurara game da manufofin da sallar idi ta kunsa to shin algafar samalan akwai abin da shari'a ta shar'anta mu musulmi ne da zaran an sanar da an ga wata abubuwan da ake so yayi ko ya fadi to da zaran an ji an ga wata ko kai ka ganshi da kanka ko kai ka ga wata ko aka baka labari an ga wata sarkin musulmi mai alfarma Allah ya kara masa daraja ya sanar da cewa an ga wata to abinda ake bukatar mutum ya shine yayi addu'ar da ake ta ganin wata annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ga wata yana cewa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat tawfiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah addu'ar tana cewa ya Allah subhanahu wata'ala yadda watannin ya shigo cikin mu ka samar da shi ka bayyana shi to ka bayyana mana shi bil amni wal iman ya Allah madaukakin sarki muna fatan ya zama wannan watan da muka shiga to ya zama za mu samu tsaho da zaman lafiya shine al'am sai aka fara gabatar da al'am sai aka ce wani iman sannan imani domin dama akwai alaka tsakanin imani da kuma zaman lafiya sannan wassalamati da kubuta ita ma dai zaman lafiya kenan wal islam sannan ko mu zama muna musulmai wat tawfiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda sannan kuma Allah ya datar da mu game da abin da shi Allah yake so kuma yadda da shi to sai mutum ya ce rabbuna wa rabbuka Allah ubangijinmu kuma ubangijinka ya kai wannan jinjirin watan shine Allah subhanahu wataala shine ubangiji subhanahu wataala to daga wannan addu'a ita ce a bata farko da ake buƙatar a yi a lokacin da mutum ya ji labarin cewa an ga wata sannan kuma bayan nan tun daga sanar da ganin wata to ana buƙatar mutum ya fara tabbarbani kamar yadda babban malami al-Imam Ibn Zayd يا أنبتا الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يا أنبتا أجل تفسيرا ساوة جامع البيان أن تاوي لآه القرآن شواد ألا تعالى يتي ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم أي تما ألا سبحانه وتعالى كبر بري لقد شنسيكو جن كبر بري أن دعكي بقاتر أيسو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أن سامو وتسيق وصدق تشمى قباتات كنتي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أكيد ولن نكبر برمس وأكي سند زار أنغوتا نسل
to ai ta yin su har zuwa a tafi idi
na
har zuwa a tafi idi al-imam ibn zaid rahmatullahi alayhi yace idan liman ya fito to daga nan kuma sai a yanke daga kabbarbari domin a tashi ai sallah to waɗannan su ne a takeice ababan da ake bukata a yi su da zarar cewa an ga wata wato addu'a ganin wata sai kuma kabbarbari da mutun ya kamata ya fara yi insha Allah ta'ala sai kuma idan an tashi da safin to akwai ababan da kuma ya kamata a ce ayi ruku da suna san kila zakai tambaya kansu
na shine ita ce da mun tambaya ta gaba idan Allah ya kai mu ranar sallah din to wasu abubuwa ya kamata mutun ya aikata kafin fita sallar idin sannan kuma in yaje shin akwai wata nafila ne da ake yi kamar yadda ake yi kafin sallar azhar ko bayan sallar azhar
to bayan idan mutun ya waye gari ranar idi wato daya ga watan shawwal kenan ranar da ake fita a tafi masallacin idi na farko idan bai fitar da zakatul fitr din sa ba to ana bukatar fitar
na
kafin ya fita idin saboda ka ayi sauri abin da ya kamata a fara a wannan yinin a wannan safiyar shine a fitar da zakatul fitr idan ba a riga an fitar ba kamar yadda muka ba da shawara da fatawar sahabbai cewa a fitar kafin kwanaki 3 zuwa kwanaki 2 zuwa kwana 1 to in mutum bai yi ba har ya jinkirta to ana buƙatar ya gaggauta yi wannan sannan abu na biyu shine ana buƙatar mutum ya ci abinci annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ashabu sunan suka ruwaito ya kasance a karamar sallah baya fita sai ya ci amma a babbar sallah to yakan jinkirta sai ya dawo sannan an samu fatawi na sahabbai da yawa an samu fatawi na tabi'ai da yawa akwai wanda idan bai samu komai ma lasar zuma yake kamar ibnu mijlas yakan lashi zuma haka sa'id ibn musayyib rahmatullahi alayhi yakan lashi zuma alal aqalli domin dai yayi aiki da wannan sunnah ya nuna ranar ba ranar azumi bane domin ranar idi ba a azumi ba a azumi haramun ne yin azumi ranar sallah ba a yin azumi sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yace waɗannan kwanaki guda biyu da sallah karama da sallah babba an haramta muku yin azumi a cikin su hatta kamun baki da ake yi ranar babbar sallah kamun baki aka ce ai babu azumi a shari'ar musulunci zuwa wajen kila karfe 9 ma ka ci abinci tara da safi ba azumi bane wannan kamun baki al-imsak kawai mujarradul imsaki ne shi ma kuma ba wajibi bane in mutum bai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba mustahabbi ne to a takaice dai muna magana ranar idi karama mutum zai ci abinci sannan na uku ana buƙatar mutum ya kasance ya gaggauta fita idi gaggautawa na nufin ya tashi shiri da wuri ya tashi shiri da wuri magabata sun kasance ibnu umar a ruwaito daga masallacin daga sallar asuba baya dawowa gida wucewa kawai yake idi al-imam abu ibnu abi shayba ya ruwaito a cikin al-musannaf nasa da sanadi sahihi cewa abdullahi ibnu umar ya kasance daga masallaci ranar sallar idi an yi sallar asuba kai tsaye yana wucewa ne ya tafi masallacin idi haka a ruwaito cewa almajirin sanafi'u haka yake yi a ruwaito sa ibnu musayyib tabi'ai da yawa abinda suke kenan in suka ga ma wasu basu yi ba sukan musu fada me yasa za su yi jinkiri ana buƙatar a wannan ranar mutum ya wanka ana buƙatar mutum a wannan ranar ya sa sababbin kayan Allah ya azurta shi da su idan Allah subhanahu wa ta'ala bai azurta shi da sababbi ba to ya ɗauko waɗanda suke wankakku gogaggu ya sa yunfiqu sa'atan min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا مي وداتا يي ديدي وداتا سا وندا أكا تويش أكا كنت تامسا أتشن سامن سا توشي ما يي ديدي وقودن أبند الله سبحانه وتعالى يباشي الله بايا دوغا موان ريسي أبند الله يبا ونرم يكون ينسا أنا فاتن إذن الله الله ذيكا وسوك إبا ينكنشي to ana buƙatar mutum ya sama ya sa ya ci kwalliya dai kenan ba tsafta ba kawai har da kwalliya kwalliya tana saman tsafta to ana buƙatar mutum ya ci kwalliya a wannan ranar to ana buƙatar waɗannan abubuwan sannan kuma ana buƙatar mutun ya fita idin da wuri dai kamar yadda aka faɗi sannan kuma fitan in san samu ne ya fita a kafa domin wannan rana so ake a cika gari a tafi a kafa amma nan ba ana cewa wajibi bane amma dai sunna a tafi mushatan la rukaban a tafi abin da sai dai masallaci masallatan mu suna da nisa a zariya wasu wajajen zaka samu akwai tazara akwai nisa to tunda da nisa to za a zo a matsa mu mutane a ce sai sun tafi a kafa ba amma wanda zai iya tafiya a kafa kuma masallacin da yake zuwa ba yi da nisa to babu laifi abinda aka fi bukata kenan a tafi a kasa sannan kuma ana bukatar a tafi ana kabbar bari ina jin duk kamun tambaya ne akan abin da ya shafi yinin
na'am da sallar idin da kuma yin an je filin sallar
to shine to mutum zai tafi masallacin idi in ya je masallacin idi yana zuwa zama zai yi
na'am
ko liman ya zo ko liman bai zo ba sai mutum ya zauna ba a nafila wannan shine ita ce maganar tafi inganci daga cikin maganganun malamai insha Allah ba a yin nafila ba a yi kafin ba a yi bayan abinda malamai da yawa suka rinjayar kenan sannan ba a kiran sallah ba a iqama ba kaman sallah asuba bace ba kaman sallah azhar bace da la'asar da juma'a da makamantansu ba a kiran sallah ba a iqama in mutum ya je masallaci ya zauna ya ci gaba da waɗannan kabbarbarin da aka faɗa mana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd yitayyitay in liman yazo zai zo da yazo za a tada sallah ne liman zai kabbarbari guda bakwai kai ma kuma kana yi liman yana yi kai ma kana yi sannan tafako ita ce takbiratul ihrami sannan ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai su kuma su ne kabbarbari guda shida da suke bi makabbar harama daga nan liman zai yi addu'a buɗe sallah du'a'ul istiftah kamar yadda malaman fiqh suke kiranta kai ma za ka yi a zuciya sannan liman zai buɗe baki ya fara karatun fatiha in ya karanta sabbihi isma rabbikal a'la yayi domin sunna ta tabbatar da manzon sunna yana karanta sabbihi isma rabbikal a'la a sallar idi sannan raka'a ta biyu ita kuma banda kabbaran miƙewa za a yi guda biyar za a yi guda biyar sannan daga nan liman ya sake karanta fatiha sannan kuma ya karanta suratul ghashiya wato hal ataka hadithul ghashiya ko kuma wata sura da ta sauka a cikin alqur'ani a gare shi shi liman din sannan ya zauna ya tahiyya bayan liman ya gama tahiyya an sallame to daga nan kuma sai a tashi liman zai tashi domin ya huduba huduban liman ana buƙatar ta zama ta tunatar da mutane a game da halin da ake ciki halin da ake ciki kar ya zama kawai an zo ne domin a yi mamakaci a yi mutane bayani kan sallar idin da an riga an yi ta ma wani zubin za ka ga huduban wasu limaman Allah ya saka musu da alkhairi sai ga ta kunshi sallar idi kuma an riga an yi sai dai in suna ma waɗanda ba su samu damar yi bayani ba ne za su koma gida su yi amma an riga an yi ko kuma su riƙa bayani akan abin da ya shafi zakatul fitr za su sa shi zinnan wato huduban su ba laifi ta kunshi wannan to amma dai abin da ake bukata a yi ma mutane bayanin halin da suke ciki huduba kullun abin da ake bukata ana son ta zama abin da tuwa ke ce ma current ta zama ta dauki mawdu'i wanda yake mawdu'us sa'a ko mawdu'ul hal ya zama abin da ake tattaunawa a kansa ake bukatar samun mafita a game da shi a yi halin da ake ciki to ana da bukatar wannan liman zai huduba sannan wannan huduban ana buƙatar mutum ya zauna ya saurare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga dama ya zauna wanda kuma ya ga dama ya tafi mu muna fahimtar cewa wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba tana baka dama bane manzo sun ce maka ka ga dama ka tafi ka ga dama ka tsaya kai kuma sai ka ga dama ka tafi ya kamata ka tsaya ka saurara kuma alkhairi za a gabata to ai huduba in aka gama huduban nan to daga nan babu laifi kuma a zo a yi majuna barka da sallah duk lafazin da ya samu a filin idi kai ma dan uwanka da Hausa in kai bai rabe ne ka mishi da yarbanci yana fahimta yarbanci in yamari ne haka ko ne yare kai masa addu'a an samu magabata wasu daga cikin su sukan ce ma juna taqabbalallahu minna wa minkum to amma ba lafazi bane da akai ilzamin sa wasu suna ganin cewa in baka ce musu taqabbalallahu minna wa minkum baka man sun saka saba ko kai abin da yake fita daga cikin sunna ne a malami taymiya rahmatullahi alayhi amma sa tambaya kan wannan ma yace to al-imamu ahmad ma yace to in wani ya fara ce min ni ma ina ce masa malam ibn al-usaybin rahmatullahi alayhi yace inna fil amri la sa'atan a cikin al'amarin akwai yalwa babu kunci a ciki babu laifi mutun ya madan uwansa minna ya taya shi farin ciki na sallah da dillafazin da babu wani abun kashi wani abun damuwa a cikin sa na shari'a saboda da Hausawa suke cewa Allah maimaita mana Allah sake maimaita mana Allah sa mu ga tabadin badada duk ba laifi bane ba laifi bane sannan ce ma juna barka da sallah sannan da larabci kullu amin wa antum bi khair kullu amin wa antum bi khair ba laifi bane dan an fadi wannan lafazin sabanin yadda wasu suke ganin kamar an saba ma shari'a shi lafazin taqabbalallahu minna wa minkum an samu daga cikin wasu magabata al-imam al-bayhaqi ya kawo a cikin as-sunan al-kabir nasa cewa an samu wasu daga cikin magabata su kance mun junan su haka to ba wajibi bane to wannan kenan sannan ana buƙatar hanyar da aka bi to a saba mutun ya bi ta gabas to in akwai hanyar da zai iya biyowa ta yamma ya dawo gidansa sai ya bi kuma ana buƙatar canza hanya sosai hanyar da ba a bi ta ba kwata kwata in san samu akwai hanyoyi a gari da yawa to sai mutun ya wannan wannan ma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma mai riwaya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kana yawmul eid khalafa at-tariqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ranar eid ce in ya tafi to yana canza hanyar dawowa to ana buƙatar mutun ya canza hanya malaman fiqhu da malaman hadisi masu sharhi sun ta tattauna me hikimar haka wasu suka ce ana son mutanen da ka gaisa da su dazu ya zama ba su ka sake gaisawa da su ba wasu suka ce ana son a ga yawan musulmai gashi can an bi can kuma a sake bin can wajen to da wasu dai hikimomi da malamai suka ambata sunna dai ta tabbata cewa mutum ya saba wannan hanya sannan babu laifi a ranar an dawo ai tabajuli wato ai musayin ai kyaututtuka a babba juna kyaututtuka amma muna jawo hankalin ya iyaye da masu tarbiyya wannan dabi'a da ake da ita ta ba yara barka da sallah to in san samu ne a samu wani abin da ba kudi ba a rika ba su domin tarbiyya ta ba yaro kudi matsala ce tana haifar da shi sannan ga abin da ke faruwa na kaga yaro ya zo ya cha kuma mutun yana cewa sai an bashi barka da sallah iyaye su ji tsoron Allah ce mai ayyan su nasiha su musu fada da gargadi a game da wannan ta'ada da ake yin ta ta yaro ya zo ya cha kuma wani ya ce sai ya bashi barka da sallah wani zubin ma ya sa fararen kaya yaron ya zo ya cha kuma rigarsa shikine ba ta masa riga ba daidai bane wannan sannan babu laifi ai ziyara juna duka waɗannan suna cin al'adu sannan babu laifi ranar idi rana ce ta watayawa rana ce ta sakin kafa rana ce ta sakin hannu rana ce ta babu takurawa amma duk abin da za a yi a yi shi a cikin haddi na shari'ar musulunci ka a saba ma Allah subhanahu wataala babu laifi ai hawa hawan sallah ba laifi bane hawan sallah ba laifi bane a ga hawa ai farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li kulli qaumin eidan wa hadha eiduna kowace al'umma tana da idi to mu ma ga idin mu nan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ƴan mata suna buga dindufa suna waƙoƙi a ranar idi aka nemi a hana su sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya hana su manzon sa ne ya ce da ahunna hatta ta'lam al-yahud anna fi dinina fusatan ka kyale su har yahuda su gane addinin mu ba bakon zafi bane akwai yalwa da watayawa a cikin addinin mu a ƙarƙashin kuma ka'idodin shari'a saboda ta dan an ce ranar sallah ko kwanakin bikin sallah ba ana ba da dama bace ta a zo ana cire mafulan mashin ana cutar da dattawa ana cutar da masu hawan jini ana tayar da hankalin mutane ba rana bace ta yawo da makamai musamman irin wannan halin da nake ciki mu gode ma Allah jahan mu ta Kaduna zamu sallan mu insha Allah cikin kwanciya hankali zamu za a yi hawa za a yi abubuwa na ban sha'awa sabanin wasu jahohin muna ji an hana waɗannan abubuwa makwabtan mu kusa kusa an hana waɗannan abubuwa to mu gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima da ya mana mun gode ma Allah kuma muna ƙara gode masa saboda kan mu toka na Allah kan mu soka na Allah kan mu juya ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mana ta koma ta zama bala'i Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wannan a takeice kenan wasu ababan da ya kamata mutun ya aikata su a ranar Idi na
to la saka malan da alkhairi abu na kusad na karshe shine game da abin da ya shafi azumin Sitru Shawwal dan so malan ya dan mana tsokaci akan haka insha Allah
hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sunna yana cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana qiyam ad-dahr mutumin da yayi azumin watan ramadan kuma yabi shida azumu ma guda shida a cikin watan shawwal to ya zama kaman ya azumci shekara sakina wannan hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayi da masoka ko kwara daya kuma malaman mutuntuna sun yi maganganu akan wannan wasu ma har rubuce-rubuce sun yi akai littafai masu muhimmanci akan wannan bangaren na cewa tabbas tabbataccen abu ne ita ibada ba a san a yanke ta al-imamu ibnu rajab rahmatullahi alayhi yana fada yana cewa magabata sun kasance suna cewa daga cikin alamomin karban ibada na mutum to ya zama kuma ya biyantar da wata ibada bayan wannan ya zama Allah subhanahu wataala ya azurta mutun da yin azumin watan Ramadan bayan ya azurta shi da yin azumin watan Ramadan sannan kuma ya bashi dama ya azumci waɗannan azumuman guda shida ga kuma falalarsu manzo sai mu ce kana qiyam ad-dahr ya zo mutun kaman yayi azumin shekara kenan ladan da za a bashi so da haka azumi ne wanda yake na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mazhabubi da yawa duk sun tafi akan waɗannan wasu maganganu da ake samu na wasu malamai da suke faɗi maganganu da ba su da ƙarfin dalili abinda dalili ya tabbatar shine mutun ya tsaya inda sunna ta aje shi kuma da shi ake samu da su da bin sunnan manzo Allah sama ake cin nasara da bin sunna annabi sama ake samun rayuwa mai daɗi da rayuwa nagartacciya so daga manzo Allah sama ya ce mana duk wanda ya azumi Ramadan sannan ya biyanta shi da shida a Shawwal to zai zama yayi azumi ne kamar na shekara ladan da Allah subhanahu wataala zai bashi so da kabe kamata mai sakaci game da wannan ba ranar da bi halasta mutun kawai ya azumin Sittu Shawwal ba shine ran sallah amma da mutun yana da himma ana cewa an yi sallah misali ranar Laraba ko ran Alhamis misali mu ce an yi azumi an yi sallah ranar Laraba mai zuwan nan gobe kenan to goben ita kadai ce aka haramta mu mutun ya azumi a ciki so da zai iya tashi ranar Alhamis ya ci gaba da azumin sa kaga falala biyu ga yi zai azumci ranar Alhamis sannan kuma ga yi zai fara Sittu Shawwal din sa a ranar sannan idan ba a ga wata ba akai sallah ranar Laraba ranar Alhamis kenan akai sallah to mutum zai iya fara ta ranar Juma'a ya ci gaba da kayan sa kuma ya jiranta zai iya yin su a hadi zai iya raraba su duk wanda mutum ya abinda ake bukata dai a wannan watan mutum ya samu shidan nan so daga in ya hada ya bige su a lokaci daya yayi in ya uku ya huta yayi ya kara yin wasu uku in ya bi ya huta sannan ya sake biyu sannan ya sake biyu yayi in dai ya raraba su shi ma yayi duka dai abinda ake bukata ya azumci azumu ma guda shida na kwanaki shida a wannan wata mai biye ma wannan wata da muke ciki watan Ramadan wato watan Shawwal kenan wannan a takeice kenan matuka kan bi sakaci da wannan Allah kuma ya ba mu ikon ganin haka
amin to Allah kafin mu je gaba ta karshe so da yawa wasu kan yi tambayoyi musamman ƴan uwa mata ana bin sa azumi sannan kuma ga Sittu Shawwal ya zo shin wane da su gabatar
to wannan wata mas'ala ce da malamai suke ta tattaunawa akan ta amma ni abinda nake kai shine abinda malamai da yawa suka bada fatawa cewa babu laifi idan ana bin mace azumin watan Ramadan babu laifi te na Sittu Shawwal saboda ka'ida ta usuli ko kuma ka'ida ta fiqhu da malamai suke da ita cewa akwai abinda yake ne yalwa kuma akwai abinda yake da kunci rama azumin watan Ramadan yana da yalwa shi kuwa azumin watan Shawwal ana yin sa ne takaitacce kai a cikin wannan wata su sun fahimci malaman da suke cewa ba za a yi ba sai mutun ya gama biyan bashin da ake bin sun ce ne ai man fama ramadana thumma atba'ahu sittan sun ce to ai mutumin da ake bin shi azumi ma fama ramadana bi azumci ramadan ba sun fassara sama Ramadan ai ya azumci ba yi azumi ba to shi yasa to amma sannan nana Aisha radiyallahu anha tace ana bi na azumin wata Ramadan na wata shekara bana iya ramawa har sai an shiga wata sabo shekara an kai watan Sha'ban kaga watan daga shi sai kuma wata Ramadan na sabo shekara kenan sannan muke iya ramawa to shin tambayar da za a yi na Aisha radiyallahu anha bati azumin sittu Shawwal ba kenan ba ta yi ita kwata-kwata a rayuwarta kaga da izinin Allah wannan fahimta za ta zama ba haka bane cewa tana yi kenan wannan yake ba da dama babu laifi matan da ake bin su azumin sun sha azumi na Ramadan sannan gashi an gama Ramadan ba su da halin da za su iya ramawa kafin su fara na Shawwal to babu laifi su fara yin sittu Shawwal din daga baya sai su zo su rama Ramadan din amma muna jawo hankalin mata suna da sakaci wasu daga cikin su Allah ya shirye mu da su gabaki da su kan yi wasa da rama azumi to bai kamata ba ki rama azumi domin Allah ta'ala cewa fastabiqul khairat ku yi gaggawa zuwa ga alkhairai so da karama azumi na cin alkhairat in san samu ne kina da himma da tsara an gama Ramadan to yi kokari ki gama rama Ramadan din da kika sha kafin wata al'ada ta ki da sake zuwa sannan ki kuma biyan ta da sittu Shawwal amma in haka ba ta samu ba to ki sittu Shawwal dinki wannan ita ce fata wanda muke ganin ta fi sauki kuma ta fi dacewa da ruhin shari'ar musulunci insha Allah
so har su ran mu kar mu manta muna tare da babban malamin mu ne Sheikh Bashir Lawal Muhammad kuma yana mana batu ne akan hukunce-hukuncen zakar fidda kai da kuma abin da ya shafi sallar Idi a ƙarshe zan so malam ko kuma ban sani ba ko malam akwai wani jan hankali da zai yi ga musamman matasan mu da ƴan matan mu game da abin da ya shafi wannan ranar ta Idi na abin da ya shafi shigar su da kuma fice-ficen su da sauran su
wannan gaba ce mai muhimmanci matuƙa kuma na dan fara ishara akan ta a cikin bayani na da nake na ababan da aka yi tambaya kan su wanda ake aikatawa ranar Idi matasa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ranar Idi da aka bamu ita rana ce ta godiya Allah ba a gode ma Allah da sabansa bai yiwuwa babanka ya baka tuwo ya baka abinci sannan kuma sai ka zo ka ce sun da ka ji dadin tuwon nan bari ka diba yayi sabon fenti a gidansa ka diba tuwon nan ka rika shafawa a jikin bangon gidan kuma tuwo kila miyar kuka ko kuma da manja akai miya sannan ka ce ai ka gode ma babanka a wannan butulci ka ma babanka ya baka abinci sannan kuma abin da zaka yi masa shine ka zo ka bata mishi fentin da ya a gidansa to Allah subhanahu wataala yana da iyakoki yana da ka'idoji yana da dokokinsa matsara dokokin Allah subhanahu wataala alamar mun gode ma Allah subhanahu wataala tun daga abun da ya shafi shigar hukumatarsa kayan da za ku sa alal aqalli ko da ranar Idi dai ka saba sa kananan kaya a rayuwarka ranar sai ka dau kaya masu mutunci ka sa ka samu kaya wadanda da an ganka za a gane al'adarka identity ka kai daga ina kake domin ana gane mutum da identity sa a gane ina yake ta hanyar tufafinsa tufafi babban identity ne wato abin da ke tantance mutum a gane shi sannan bai ba da dama a zo shikenan a zo ana aski ba aski irin ayi askin nan da ake a aski wani bangare haramun ne annabi sama ya haramta shi sunansa alqada haramun ne saban Allah ne babba ko ka bar gashin ka yadda yake baka aski baka gyara shi ko kuma kai aski amma aski wanda yake ka aske duka in an ce ka aske duka ana nufin ba wani bangare can kunya can kuma kologo ko loko abin da rani ba abin da ake bukata shine ka aske gashin ka duka yake sannan mata ba rana bace ta tabarruci kaga dalibar ilimi yar islamiya ko yar makarantar allo tana zuwa tana yin karatu wata ma ta kusan ta haddace alqur'ani amma ranar sallah kan ganta tana yawo ta yi tabarruji irin da mutanen jahiliya kasiya ariya ga ta ta sa kaya amma kuma tsirara take wannan ba dabi'ar musulmai bace ba dabi'a bace ta mutanen da suke son su je su haɗu da Allah subhanahu wataala lafiya kuna kallon halin da muke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu da tsoro da tashin hankali sakamakon ababen da muke aikatawa. Allah ya jarrabe mu da kunci da kuma talauci da kuma zalincin shugabanni sakamakon abun da muke aikatawa. To kada mu ƙara tsokano ma kanmu ababen da za su sake fusata Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake jarraba mu da wata musiba. Mu dauki wannan rana a matsayin rana ce ta tuba, rana ce ta munna, rana ce ta farin ciki, rana ce ta aikata ayyukan alkhairai, ba rana bace ta saban Allah. Mata, ƴan mata su guji ziyartar mazaje da sunan wai sun kai musu ziyara. Su guji maza su zo su dauke su a mashin. Kaga an dauki ƴan mata guda biyar a mashin daya. Wannan ne irin bala'i ne. An saba ma dokar ƙasa, an saba ma dokar Allah, an saba ma tsari na hankali da natsuwa, an saba ma tsari na mutunci. Duk wani abu da zaka ce gashi na ta goma shine na san barka to ba a yi shi ba, sai dai abun alatar. Saboda haka mu guji wannan. Iyaye muna jawo hankalin su san halin da ƴaƴansu suke ciki, su san ina ƴaƴansu suke tafiya, su san me da me ƴaƴansu suke aikatawa, su san ina ƴaƴansu suka je, ina za su fita. A fi kula da su, kar a saki yara, kar a saki yara, kar a saki yara. Ungwannin mu akwai sababbin tituna da aka yi tun kafin ƴan kwanakin nan na sallah ana kada yara. To kada a saki yara kawai su rika tafiya kaman an saki awakai ko an saki shanu. A kula da su, a tsare su, a yi abin da zai kamata a yi. Kada a bar yara suna yawace yawace. Sannan kuma an san halin da muke ciki na halin tsoro da rashin tsaro da muke ciki. To shi ma yana da alaka da wannan. A san inda yara za su tafi, a san inda za a je. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Muna ma juna fatan alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sallah, ya sa muna cikin waɗanda za su shaida wannan rana mai albarka, ya ba mu ikon bauta masa a wannan ranar, ya kuma tsare mu daga aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi ba, insha Allah.
To alhamdulillah, ƴan uwa masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda aka tattauna akan hukunce-hukuncen zakar fidda kai da kuma abin da ya shafi sallar Idi. Muna fata ƴan uwa sun ji wannan tunatarwar da malam ya mana, za mu sanya shi cikin aiki. Bayan haka kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi, ya shiryar da zuri'a, ya ƙara wa rayuwa albarka, ya ƙara ikhlasi. A ƙarshe nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.